بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dan uwa masu albarka ina mana barka da wannan yammaci na ranar talata mun shiga daren Laraba wanda shine daren 7 ga watan Safar shekara ta 1448 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam wanda ya dace da lissafin 21 ga watan July 2026 daga wannan masallaci na Central Mosque na Jami'ar Ahmadu Bello da kenan samurin Zaria a Nigeria cikin darussan mu daga littafin Al-Aqidatul Wasitiyya wallafar al-Imam Sheikhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam ibn Taymiyyah Al-Harrani Allah madaukakin sarki ya gafarta masa wannan shine darasi na 6 insha Allah a cikin wannan littafi kafin mu shiga akwai baki da muka yi da ban gansu ba ban san ko suna cikin mu ba akwai wasu ƴan uwa da suka ziyarci wannan majalisi daga Abuja cikin su akwai Alhaji Zakari Dauda wani jami'in gwamnati kuma shugabanni a wani masallaci a nan Garki area 8 cikin birnin Abuja da shi da tawagarsa to muna musu barka da zuwa insha Allah Allah ya ba mu lada mu da su gaba daya na zama a majalisin karatun musulunci da kuma ziyara ga ƴan uwa musulmi zamu tashi a inda malam yake cewa wama wasafa bihi nafsuhu fi a'zami ayatin fi kitabihi haythu yaqulu Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm lahu ma fis samawati wama fil ard من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم يتي وما وصف به نفسه كما هاي إلى يوم دقتكين جملة أبوبوان دا wato suke da alaka da ka'idar da ya kafa ka'idar da ya kafa a baya cewa za a ambaci sifofin Allah madaukakin sarki da sunayensa tsarkaka kuma za a fassara su da gurgurdan abinda magabata suka fassara su shine sai yake mana bayanin wasu daga cikin sunayen a cikin tushen bayanin su ya ambatan mana sunayen Allah da ke cikin suratul ikhlas su as-samad da al-ahad sai ce wa ma wasafa bihi nafsuhu har ila yau da kuma abinda Allah ya siffanta kanshi da shi fi a'zami ayatin fi kitabi a cikin aya mafi girma cikin littafin Allah mun ambata a wancan darasi cewa ayatul kursi da ijma'in malaman musulunci ana lissafa ta a matsayin aya mafi daraja a cikin alqur'ani mai girma duk da dukkanin alqur'ani yana da daraja amma Allah cikin ikonsa da iyawarsa ya fifici wani sashe na zancen akan wani kamar yadda ya fifici wani sashe na annabawa akan wasu tare da cewa dukkanin annabawa masu daraja ne a wurin Allah amma Allah ya ce tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd hadithin da suka zo hadisan da suka zo game da falalar ayatul kursi daga cikin su akwai hadithin da muka ishara a ƙarshen wancan karatu shine hadisin Ubayy dan Ka'ab wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi yace wace aya ce aya mafi girma a cikin alqur'ani wannan hadisi yana cikin watan sahih muslim sai sayyidina Ubay dan Ka'ab ya shube amsa ba, har sai da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya masa tambayar har ya ninka ta so uku, wanda malamai suka ce abin da yasa yake amsawa farko saboda kwarjinin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Amma dai fahimci cewa da gaskiya Annabi sallallahu alaihi wasallama yana mai yana gwada shi ne ya ji iya abinda za a samu na ilimi a tare da shi, da kuma wato ya gane iya fahimtar da ya makaratu, kasancewar shi daya daga cikin manyan makaranta alqur'ani a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Sai ya ci ayatul kursi, sai Annabi sallallahu alaihi wasallama ya bugi kirjinsa ya mishi addu'a ya ce liyahnaka alilmu, Allah ya sa ilimi ya sauki a gare ka. A cikin hadithin Annabi sallallahu alaihi wasallama ya kara da cewa wallazi ba'athani bil haqq, a wata riwaya wallazi nafsu muhammadin biyadihi inna li hadhihi al ayati lisanan wa shafataini. Nabi yace na rantsa da Allah wannan ayatul kursiyu tana da harshe tana da labba guda biyu, tuqaddisul malika, tana yi ma Allah yabo da jinjina, inda saqil arsh, tana nan a kusa da wato kaburin al arshi, a kusa da kafa al arshin Allah, tana yi ma Allah madaukakin sarki yabo da jinjina. Wannan shine hadithin da yazo da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ambata game da falalar ayatul kursi, wanda malam ya ishara cewa fi a'zami ayatin min kitabi, a cikin aya mafi girma. Shi Ubay dan Ka'ab, kamar yadda muka fara ambata a ran nan, ɗaya ne daga cikin mashahuran sahabbai mutanen Madina cikin Banu Najjar, sunan shi Ubay ibn Ka'ab ibn Qais al-Ansari, ana mashi take da Sayyidul Qurra, jagoran al-rammomi. Sayyidina Umar yana yawan ce mashi Sayyidul Muslimi, ya rasu ko dai shekara ta 19 a bisa zancen wasu malamai, ko kuma shekara ta 22 a bisa zancen da al-Imamu Adh-Dhahabi ya karkata zuwa gare shi a cikin Sirru Alamin Nubala. Sahabi ne cikin Badariyawa wanda suka je yakin Badar, da kuma abinda yake ce ma Al-Aqaba, wato wannan taro na musamman da mutanen Madina suka je Makka suka zanta suka yi meeting da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, suka gayyace shi cewa ya dawo Madina cikin su, tunda mutanen Makka sun ki karban addininsa. To yana daga cikin wakilai da aka nada suka je suka yi wannan tattaunawa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, kuma yana cikin mutanen da suka haddace alqur'ani tun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana raye. Mafi karancin waɗanda aka ambata su ne mutum hudu, mafi yawanci kuma su ne mutum 12. To duk waɗanda ka ambata ko hudun ko 12 yana cikinsu. Sannan malami ne cikin sahabbai da aka san shi da aiki da iliminsa da karantar da ilimi. Wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa inna Allaha amarani an uqri'a alayka alquran, yace Allah ya umarce ni ya ce in karanta maka alqurani. Ubay ya ce wasammani, kuma Allah ya kira sunana? Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na'am, Allah ya faɗi sunanka. Sai Annabi ya karanta mishi suratu lam yakunil ladina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikina munfakkina zuwa karshenta. Wannan hadisi ne tabbatacce yana cikin Bukhari da Muslim. To sai aka tambaye shi aka ce wani irin dadi kaji? Masu riwaya suka ce wa farihta bidhalika, yace kwarai kuwa naji dadin da ban taba jin irin shi ba. Har ya ja musu fadin Allah qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi bidhalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un, ta cikin surat Yunus. Yace ba ku ji Allah yana cewa ayi farin ciki da falala Allah da rahamarsa ba? Wace irin falala da rahama Allah ta kai a ce Allah Ubangiji da kansa ya aiko da sako ya ce wannan sakon wane ne, a ambaci sunansa? Yanzu ko a cikin mutanen duniya aka ce wani mutum mai daraja mai falala ya ambaci sunanka, ya ce ina wane ne kam? Ai za ka ga ka samu ɗaukaka ko? A ce misali yanzu gwamnan jihar nan ko gwamnan jihanku ko wani babban mutum cikin manyan 'yan siyasa ko attajirai ko su masu fada aji, ka ji cewa ya san da kai har ya tuna da kai a cikin ɗaruruwa ko dubban mutane, babu shakka za ka ji daɗi. Allah ya ƙara masa yadda. Yana da wani abin nan da aka ambata a cikin tarihinsa, kamar yadda yake cikin littafin Sirru Alamin Nubala, cewa yana yawan yin zazzaɓi, kusan kullum kwana yake da zazzaɓi. har zabin ya shiga cikin kwakwalwarsa sai ya maida shi mutum mai yawan fada yana da fada sosai kamar daliban shi suke fada su wannan abin nan cikin daliban sa yana cewa kana ubayyun sharisal ubayyu ya kasance mutum ne mai fada asalin tarihin abin shine ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne yace wai menene hikimar zazzabi sai yace to Allah yana amfani da zazzabi yana sa ya zama kafara ga zanuban bayin sa mu'minai sai yace to muna fata Allah ya bamu rabo mai yawa na kafararsa to kuma mutum ne mujabud da'awa din yayi addu'a tana amsuwa kai tsaye kawai sai Allah ya sa mishi wannan zazzabi kusan kullun a rayuwarsa baka rasa jikin shi da zazzabi sai kuma ya gadan mishi da abin nan da yawan fada da yawan kaman wani dan rashin hakuri haka Allah ya gafarta mai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa yana bada recommendation yake ce masahabbai ikra'ul qur'ana ala arba'in duk wanda ke son koyon karatu alqur'ani to ya koya a wajen daya daga cikin mutane hudu sai ya ambaci ibn mas'ud ya ambaci shi wannan malami Ubay dan Ka'ab ya ambaci Mu'adh ibn Jabal da kuma Salim maula Abi Hudzaifa wadannan suna daga cikin na gaba-gaba cikin alarmomi a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa zaka ga cewa sayyidina Umar ya ja Ubay a jiki sosai yana cikin ƴan majalisarsa hawa tara na Ubay ya ce ma sayyidina Umar wai me yasa ni ba za ka bani mukami yadda kake raba mutane mukamai ka tura su ayyuka a wasu garuruwa ba ce lima la tasta'miluni ya Umar me yasa ni ba za ka bani mukami in je wani gari man dan samu wani abun alheri ko kaga ai mukami ana ganin da an baka to an baka an yi samu alheri da irin language din mu na zamani misali sai Umar ya ce mishi yace inni akhafu an tudannisa dinak yace ina jin tsoron kada ka je ka lalata addininka wato Umar ya san yanda mukamai suke lalata addinin mutane din nagartan mutum idan ya zama mai mukami sai an samu sai matsali tare da shi to Umar yana san shi baya so ya samu ya dropping komun kankantarsa a cikin wato tempo din sa na addini saboda haka Umar bai bashi mukami bai ce ka zauna dai a nan Madina kana bani shawara to kuma kun san sayyidina Umar wani lokaci idan Umar ya ji ya faɗa ta magana sai kuma ya masa ya ce ya kuma zaka ci haka ya masa inkari ko ya ja da shi to wata ne yake ce ma Umar innahu kana yulhini alquran hina ma kana tulhika safaqatu fi suqi yace Umar ka daina shiga gonata ce ni ba ni da wani abu da ke ɗaukan hankalina sai alqurani shi ko na tsaya koya a lokacin da kai kuma hankalinka na kan kasuwa duk ilimin Umar haka ya gaya Umar cikin irin zafiran da shi yace to mu da kullum muke makaranta ko kuma kuna kasuwa sai mu faɗa karatu kuma ku ce ba haka ba sai Umar ya ce kai hakuri kai hakuri na gane kure Umar yana khalifa suka yi wannan da shi haka wasu ne ba da fatawa Umar ya zo ya ce wannan fatawa ba ta yi ba yace to shikenan in ka ce fatawa ba ta yi ba sai in kulla makaranta ta ba zan ƙara magana wa kowa ba da sunan karantarwa har na mutu yace a don Allah ka yi hakuri ba haka nake yi yace ka je ka karantar da mutane abinda Allah ya sanar shi ka wannan kaɗan kenan daga cikin tarjuma Ubay dan Ka'ab radiyallahu anhu wa arda to shine mai wannan hadisin na cewa li yahnaka al-ilm ya abal mundir nabi yace masa Allah ya sa ilimi yayi sauki a gare ka kai saukin koyarsa ya kai abul mundir ita ce alkunyarsa ana mishi alkunya da abul mundir zai kara ambata mana wani hadisi cikin hadisan falalar ayatul kursi bari mu bari ya ambata mana shi da kansa a ƙarshe abinda aya take cewa Allahu la ilaha illa huwa Allah ubangiji la ilaha illa huwa babu abun bauta bisa cancanta illa huwa sai shi kadai alhayyu alqayyum rayayye kuma tsayayye waɗannan sunayen Allah guda biyu suna da girman ma'ana alhayyu rayayye da dukkanin ma'anar rayuwa rayuwarsa take sarmadiya abadiya wanda ba ta da iyaka ba ta da farko ba ta da ƙarshe wanda ba ta da wani lokacin rauni ko lokacin ƙarfi kaga murayen mu ta dan adam Allah ya raba ta zuwa gida gida khalaqakum min ba'ath thumma ja'ala min ba'di da'atin quwwa thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shayba Allah ya raba rayuwar mu cewa akwai lokacin rauni lokacin yarinta sannan akwai lokacin kuma ƙarfi lokacin samartaka da girma sannan akwai kuma wani rauni da zai biyo baya tare da furfura shine lokacin tsufa Allah ya raba rayuwar mu mataki mataki ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin min al-ba'th fa inna khalaqnakum min turabin Adamu kina alayhi salam Allah ya halicci baban mu daga ƙasa asali daga turbaya min turabin sannan yace thumma min nutfati sannan kuma sauran mutane Allah ya halicce ku daga maniyyi da kuka sani thumma min alaqatin thumma min mudghatin mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqatin in ubayyana lakum in Allah ya so yace wa nukrifil arhami ma nasha'u ila ajalin musamma thumma nukhrijukum tifla shine mataki na farko na rayuwar mata kuna bayan duk waɗannan gwagwarmaya da dan adam ya samu na caccanzawan da dan halittarsa kwaya halittarsa har zuwa thumma nukhrijukum tifla sannan mu fitar da ku kuna yara thumma litablughu ashuddakum sannan mun ga dama mu bakku ku girma thumma litakunu shuyukhan sannan ku zama dattawa Allah ya ce wa minkum man yuraddu ila arzalil umri cikin ku akwai wanda an ga dama sai a bar shi har ya kai tsufa ta tsufa wa minkum man yutawaffa wa minkum man yuraddu ila arzalil umri kala alim ba'da ilmin shay'a to wannan matakan rayuwar dan adam kenan kowane mataki daban-daban yana kuma da irin nashi wato yanayin challenges da yanayin matsalolinsa to Allah rayuwar shi ba irin ta dan adam bace rayuwa ce mai tabbatacciya rayuwa ce ta mahalicci rayuwa ce wadda ta dace da shi haka nan kuma al-qayyum shine tsayayye asalin shi al-qayyum ne al-qayyum sai aka canza lafazin zuwa al-qayyum Allah tsayayye wanda bai da bukata a wurin kowa wanda bayi suke da bukata izuwa gare shi waɗannan sunayen Allah guda biyu hadisi ya tabbata a cikin littafin al-musadrak na Abu Abdullah al-Hakim an-Naisaburi da Mujamul Tabarani as-Saghir al-Awsat afwan da kuma Sunan al-Kubra ta Imam al-Baihaqi cewa sune ismullahi al-a'zam kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa cewa ismullahi al-a'zam yana cikin suratul baqara da suratu ali imrana da suratu taha da aka bincika sai aka samu wannan sunayen guda biyu sune suka yi appearing a cikin waɗannan surori haka da wannan sigar wannan ayata ayatul kursi a cikin suratul baqara da kuma farkon ali imrana alif lam mim allah la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum da kuma cikin fadin allah cikin suratul taha wa anatil wujuhu lilhayyil qayyum wa qad khaba man hamala zulma kaga babu inda suka maimaitu da wannan siyakin a cikin alqur'ani sai a wadannan wuraren duk da yake kuma akwai wani hadisi wanda al-imamu abu daud ya ruwaito da shi da tirmidhi da ibn majah da yazo da wani lafazi daban wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa allahu ismullahi al-a'zam sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake hatainil ayataini fi hatainil ayataini sai amma cikin Allah wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa arrahmanur rahim sai ce kuma wa fatihatu ali imran da kuma farkon ali imran to yanzu me yake nan wannan yazo cikin wa ilahukum ilahu wahid da kuma yace wa fatihatu ali imran kaga Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum shine fa qala ibranuhu can kuma a fadan Allah wa ilahukum ilahu wahid to wane ne mai meta kenan ha wane ne mai meta nan ha wa ilahukum sai dai lafazin Allahu din duk da yake hadisi ne hasan amma malamai sun yi dabdala akan to wanne ne maimaicin yawanci abin da yake faruwa da irin waɗannan hadisai na falala shine zaka ji falala mai girma sosai to Allah cikin hikimar sa dan ya sanya bayinsa su cigaba da kwazo sai a ki bayyana ta karara sai a ki bayyana ta karara saboda mutane su cigaba da kwazo wajen neman ta shi sa aka koyi da litil qadari ba bayyana ta karara ba ce ku neme ta wuri kaza ko a wuri kaza ko a wuri kaza so da an batta mutane za su dinga shantakewa a hakan mai aka kare yanzu mutane sun zaba hadisi kwaya daya a cikin hadisin litil qadari kawai da shi suke aiki hadisin ubayy dan ka'ab dan cewa ai daren 27 saboda haka akwai wanda ma zai fitowa sallar dare sai wannan daren kuma salatin daga wannan daren ya dashi ke ba haka bane to haka kalli a wannan sa'atul ijaba ta ranar juma'a ita ma ba a bayyana yaushe ne ita specifically ba sai dai aka ce a neme ta lokaci kaza wani hadisi yazo cewa daga sanda liman ke hawa mambari wani hadisi yazo da cewa tsakankanin la'asar zuwa faduwar rana to kaga sai kai ta nema a cikin wannan lokutan kai ta maimaita ibada da neman bukatu a wurin Allah da addu'o'i to ire-iren waɗannan suna nan da yawa a cikin hadisi da haka babu wani garaba a ciki ana amfani da waɗannan lafuzza ne wajen addu'a da haka Allahu la ilaha illa ka amfani da shi ko abin nan makamantansa sai ka amfani da shi don neman ijaba a wajen addu'o'inka a yawaita amfani da ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum a wajen ibada saboda nauyinta la ta'khudhu sinatun Allah madaukakin sarki gangadi baya daukansa la ta'khudhu sina shine gangadi annu'as wato bacci wanda bai riga ya gama kama mutum ba kuma mutumin da bai shirye bacci ba shi wannan bacci na gangadi alama ce akan gajiya da bukatuwa izuwa ga hutu to Allah kuma baya gajiya balantana ya bukatu izuwa ga hutu wala naum hakanan kuma bacci da aka sani baya daukan Allah madaukakin sarki saboda mene saboda shi kuma bacci dan uwan mutuwa ne Allah kuma baya mutuwa shi bacci kamar da Allah ya ambace shi dan uwan mutuwa ne Allahu ya tawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi mananiha to kaga bacci da mutuwa wane da kani dukkanin su ana cire rai innama shi ita mutuwa cirewa ne na gaba daya shi kuma bacci cirewa ne temporarily za a dawo maka da shi idan Allah ya so fayumsikul lati kaba alaihal mauta wayumsikul ukhra wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma in wanda Allah ya so ya kashe shi daga baccin nan sai ya mai sabgarci wanda Allah kuma bai ni ya kashe shi ba wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma sai suka ga kawai ka tashi kuma lahiya lau amma da kullu ake tashi wata na an yi kuma za ka kashe Allah ka sa mu cika da imani lahu ma fis samawati wa ma fil ard Allah ya ce Allah ubangiji shi yake da duk abin da ke sama da abin da ke kasa duk abin da ke cikin sammai na halittu da arzikoki da ababen ban mamaki na Allah ne haka nan duk abin da ke cikin kasa akan doranta da karkashinta na mutane da aljanu da tsuntsaye da dabbobi da albarkatun kasa duka na Allah ne shi ya mallaka gabaki daya man zal ladhi yashfa'u indahu illa bi idni waye wanda ya isa yayi ceto a gaban Allah in ba da izinin Allah ba wannan mai da martani ne ga kafirai wanda suke ganin cewa suna bautar gumakansu innama na'buduhum liqarribuna ila Allahi zulfa muna bautar su dan su kusantar da mu zuwa ga Allah to ba su kusantar da su ba ba su da masu cetonsu a ranar alkiyama in suka mutu ba su imani ba ya'lamu ma baina aydihim wa khalfahum Allah ya san abin da ke gaba gare su dukkanin bayi kenan wa ma khalfahum da abin da ke bayan su bayin da ke cikin sammai da ƙasa din gabaki dai Allah ya san abin da ke gaba gare mu da abin da ke bayan mu wala yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha kuma su bayi ba sa iya kewaye wani abu na ilimin Allah sai abin da Allah ya so bayi ba su san abin da ya shafi Allah ba sai abin da Allah ya ga dama ya bayyana musu wasi a kursiyuhu samawati wal ard kursiyinsa ta wadaci ta mamaye sammai da ƙasa kursi din nan kamar da ya zo a cikin hadisi shine inda Allah yake aje kafa sa mai tsarki wanda a cikin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa girmanta idan an kwatanta da girman al'arshi kaman girman karamin zobe da aka wurgar a cikin Sahara kuma shi kuma wannan ya kuma mamaye sammai da ƙasa gabaki da wala ya'uduhu hifdhuhuma kiyaye sammai da ƙasan baya gajiyar da Allah shine al-awwal gajiya wa huwa al-aliyyu Allah madaukaki ne al-azim kuma mai girma ne idan muka kalli ayat da kyau zamu ga dalilin da yasa ta zama aya mafi girma a cikin al-Qur'ani shine abin take dauke da shi na sifofin Allah kamar yadda Nawawi yake fara yake cewa inna ma tamayyazat ayatul kursi bi kauniha a'zama ayatin lima jama'at min usulil asma'i was sifat din da yasa ayatul kursi ta zama mafi girman aya cikin al-Qur'ani saboda abin da take dauke da shi na ainihin sunayen Allah da siffofinsa gashi kanshi farko tukunna lafzul jalala Allahu da shi aka fara sannan kuma aka kawo wannan ka'idar da muka yi bayani a baya cewa sunayen Allah suna kewayawa tsakanin annafi wal isbat zaka ga ce la ilaha babu abun bauta illa Allah sai shi kadai Allahu la ilaha illa huwa sannan aka ambaci wannan manyan sunaye al-hayyu al-qayyum wanda muka ji bayani akan cewa sune ismullahi al-azam sannan kuma aka kore ma Allah wasu siffofi na nakasa daga cikin siffofin da bayi suka siffanta da su shine gajiya wanda ke kawo gengedi da kuma bacci wanda ke nuna gazawa dan adam yana daga cikin abinda bai iya sarrafa kanshi akai shine bacci idan ya ji bacci dole sai yayi babu yadda zai iya ce bari ya ki yin bacci sannan kuma da za a sami ma dan adam wanda baya yin bacci to da babu mamaki dan an je gun likita a ce dai da lafiya ne so da kai daga cikin lawazim na dan adam shine bacci da haka Allah ya ambata a wurare da dama cewa ya sanya bacci cikin ni'imomin da ya mana waja'alna al-layla libasa waja'alna an-nahara ma'asha Allah ya sanya dare ya zama abin da ke lulluɗe mu don mu samu natsuwa sannan ya sa rana kuma ko wuni ya zama wato lokacin rayuwa saboda haka wannan aya ta ɗauke da waɗannan siffofi sannan aka sake bayyana siffar Allah cewa babu wanda ya isa yayi abin da Allah bai so yayi kamar ceto Allah zai bada dama a cici bayinsa a ranar alkiyama cikin musulmai muminai masu zunubai zai ba annabawa da manzanni da siddiƙai da shuhada'u da madata alqur'ani da azumi da shi kanshi alqur'ani din da ƴaƴa da suka mutu suna yara da dai wasu jinsin mutanen da Allah zai musu alfarma don su yi ceto amma kafirai ba za su samu wannan damar ba haka nan gumakan da kafiran suke bautawa ba su samu wannan damar ba sannan Allah ya bayyana fadin iliminsa da karancin ilimin wato bayi cewa su bayi suna da ilimi ne wanda yake mai karanci iya wanda Allah ya so su sani wala yuhituna bi shay'in min ilmihi bayi ba za su iya kewaye ilimin Allah ba saboda haka idan ka zo siffanta Allah ka tsaya iya abinda Allah ya ambata iya abinda Allah ya ambata na alqur'ani ko sunna da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata to ka tsaya iya nan domin baka da hanyar da zaka wasafa Allah da fiye da abin da ya sanar sheka saboda haka akwai azarbabi a cikin masu zakewa wajen ambaton Allah da abin da shi bai ambaci kansa ba ko kuma manzansa alaihi salatu wasallam bai ambata da wannan ba sannan ya sake ambatan daga cikin sifofinsa ya ambaci wato cewa yana da siffar al-ulu al-aliyu wa huwa al-aliyu al-azim shi Allah madaukakin sarki yana da uluwi da dukkanin siffofinsa kuma yana da girma wato akwai uluwul zati akwai uluwul qadri akwai uluwul qahri kamar da suke fada uluwul zati shine zatin Allah madaukaki yana burbushin dukkanin halittu akwai kuma uluwul qadri Allah madaukakin sarki ubangiji ne mai daraja ubangiji ne madaukaki daukaka ta daraja sannan akwai uluwul qahri Allah ubangiji Allah ne wanda ya ya fi karfin kowa yana iya sarrafa komai da kowa shike kawo duhun dare da hasken wuni shike kawo ruwan damuna da daukewarsa da rani shike kawo sanyi a hunturu da zafi a lokacin bazara shike bayar da arziki da rayuwa shike hana arziki ga wanda ya so ya hana shi shike kawo talauci ga wanda ya kaddara masa shike karban rayuka lokacin mutuwa shike ba da rayuwa lokacin haihuwar bayi shike kosarwa shike yunwatawa shike komai wannan shine ulul qahar babu wani wanda ya isa ya fita daga cikin tadbirin Allah sawa'un yayi imani da Allah ya yi da waɗannan abubuwan ko ko ya butulce ya kafirce bai isa dai ya fita daga cikin sarrafawa da Allah yake ma bayi ba saboda haka zaka ga duk yadda mutum ya kai ya kawo da kangararsa karki sai al'amarin shi ya koma zuwa ga yadda da cewa Allah dai shike wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda la yaqulunna Allah jibril irin kangarar fir'auna da irin tumbatsar sa a kafirci amma karshe ne yake cewa amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu isra'il haka duk wanda Allah ya so ya dauke ransa a lokacin da ya so ya dauke ransa ba wanda ya isa ya hana eh kalla idza balagat at-taraqi wa qila marraq wa dhanna annahu al-firaq kamar da Allah yake cewa falaula in kuntum ghaira madini tarji'unaha in kuntum sariki Allah yace in za ku iya ku dawo da ran inda za ku iya kamar da Allah yace din waqila man raq ai aina tabib ina likita yadda kaga dai yan uwa da dan uwan su ke gargara suna roƙon likita ya taimaka waqila man raq wa dhanna annahu al-firaq ai adhan anan bi ma'ana wa aykana annahu al-firaq to shin Allah yake yi wa mutane kamar kace da Hausa yana yi wa mutane gatsai cewa in kun isa tarji'una ha in kun isa ku dawo da ran dan uwanku da ya kai makogoransa ba wanda zai iya to haka Allah yana da ulul qahari wato yafi karfin kowa da wanda yake imani da wanda ma yake imani ba shi da yadda zai fita daga cikin iyawa Allah da buwayarsa to haka wannan aya tana dauke da adidun min asma'illahi ta'ala wa sifati sunayen Allah tsayawa a cikin ta Allahu la ilaha illa huwa alhayyul qayyum alhayyul qayyum kamar da muka ce shine allazi la yamutu wa la yahtaju ila shay'in kamar da Allah yake cewa wa tawakkal alal hayy allazi la yamut cikin furqan kenan ko to haka nan ya sake ambata mana la ta'khudhu sinatun wala nawm Allah baya bacci baya gengedi a cikin hadisi da al-Imam Muslim ya ruwaito daga sahabi Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna Allah la yanamu wala yambaghi lahu an yanama Allah baya bacci kuma dama bai ma dace Allah ya bacci ba sai annabi ya ce yaqtudul qista wa yarfa'u Allah shi yake sako da baiwarsa ko ya dage ta yurfa'u ilayhi a'malul layli qabla a'malin nahar ko yurfa'u ilayhi amalul layli qabla amalin nahar ana kai masa ayyukan cikin dare kafin ayyukan wuni wa amalun nahari qabla al-layl kowane aiki an gama na dare za a kai kafin gari ya waye an gama na rana za a kai kafin dare sai annabi ya ce hijabuhun nur yana da shamaki na haske dake hana bayi su gansa a wata riwaya hijabuhun nar yana da haske wanda yake na wuta dake hana bayi su ganshi a wannan rayuwa nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa law kashafahu da Allah zai cire wannan hasken wannan shamakin la aharaqat subuhatu wajhihi ma bayna as-sama'i wal ard kuma ma yan mantaha ilayhi basaru da hasken fuskar Allah sai ya kona gaba daya abinda ake iya gani saboda haka Allah bai dace ma da a ce yayi bacci ba ba ga wannan yana cikin abinda mutane da yawa sun yarda da wannan tauhidin ko da ba su san shayil mance ba duk wanda aka tsara sai ka ji ce Allah baya bacci to gaskiya ne kuma Allah yana son wannan kirarin kai dan an cuce ka ba mai iyawa sai shi shi yasa a cikin hadisul qudusi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma min ahadin ahabba ilayhi al-midhatu min Allah wa min ajli dhalika madaha nafsa, babu wanda yake Allah san ayabe shi a fadi yabo na gaskiya a kansa, saboda haka sai Allah ya yaba wa kansa ya zuga kanshi, saboda mutane ba za su iya zuga shi yadda yake so ba, saboda wannan magana cewa wala yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha, saboda kan zaka yaba wa Allah ka yaba mishi kamar kirari da abinda yayi wa kansa yabo da kirari, zaka roki Allah ka roke shi da sunayen shi kyawawa da sifofin shi tsarkaka madaukaka sai kaga aiki da cikawa. Allah ya ce, Allah ya kore cewa babu ceto sai da izinin sa, wato ba za su samu halin ceto ba sai da izinin sa. A makasudin wannan aya ita ce wato ambaton wasu daga cikin manyan sifofin Allah madaukakin sarki da ainihin wato a darajojin sa. Shi sa anan sai malai ya ci gaba da ce mana kamar yadda yake cewa yace wali hadha kana man qara'a hadhihi al-ayata fi laylati, wanda duk ya karanta wannan aya cikin dare, lam yazal alayhi min Allah hafizun, ba zai gushe ba wani mai gadi na gadin sa daga Allah, wala yaqrabuhu shaytanun hatta yusbah, kuma babu shaytanin da zai zo kusa da shi har sai gari ya waye. Wannan ya zo a cikin hadisin Abu Huraira wanda ke cikin Sahih Bukhari da sunan ta Imam An-Nasa'i, sunan al-Kubra ta Imam An-Nasa'i da sauran littafai mabambanta, amma Muslim ya fitar da shi ba. Yana daga cikin hadisin da malamai suke da tattaunawa mai yawa a kansa a cikin Sahih Bukhari, saboda Imam Bukhari ya kawo shi a wurare uku, kuma a dukkan wuraren da ya kawo shi cewa yake yi wa qala Uthman ibn al-Haytham, malamin mu Uthman dan al-Haytham ya ce a bisa akasin yanda ya saba fadin haddathana, kuma malamin sa ne da ya ji hadisi daga gare shi, to wannan yasa sai wasu malamai suka ce to wannan isnadi ne munqati, wannan kuma wani zance ne daban wanda ba nan ne mahallin sa ba. A al-muhimu dai hadisi ne tabbatacce a duka wuraren da Bukhari ya kawo shi, ya kawo shi a cikin falalan Ayatul Kursi, cikin fadailul Qur'an, ya kawo shi a cikin al-wakala, ya kawo shi a cikin ainihin abin nan wato magana akan zakkar kunu, to duka wuraren da ya kawo shi guda uku ya kawo shi ne da waqala Uthman ibn al-Haytham, yadda hadisin yake shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana karban zakkar kunu, zakkar fidakai tun farkon Ramadana, amma sai a dinga tara ta, ba za a raba matalakawa ba har sai ana gobe sallah ko jibi sallah, sai ba Abu Huraira aikin tara wannan zakka. Abu Huraira ya je ya yi karatu a gumin Allah sallallahu alaihi wasallama, ya dawo inda zai kwana ma'ajiyar wannan dukiya, sai ya ga wata halitta tana diba, ya kwace, ya kama shi ya kwace kayan, sai ya ce mai don Allah ya taimaka mishi, ya yi zo da siffan tsoho ne ya taimaka mai cewa shi tsoho ne yana da ƴaƴa ba yi da abinci, sai ya diba anan ya ba su, amma ba zai sake dawowa ba. Sai da gari ya waye, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma Abu Huraira, ma fa'ala sahibuka al-bariha, ya kuka yi da mutumin ka na jiya? Da manzo Allah ka samu labari Allah ya sanar shi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, yace ayyamun kuka karshaka ilayyal faqara wal iyala, yace mun yana da talauci kuma yana da ƴaƴa, sai sallallahu alaihi wasallam yace to fa zai dawo, alƙawarin da ya maka cewa ba zai dawo ba ƙarya yake zai dawo, saboda haka Abu Huraira sai ya fakwansa tunda annabi ce zai dawo ya tabbata sai ya dawo, saboda haka sai gashi ko ya dawo dare na gaba ya sake kama shi yace ashe ba mun yi da kai cewa kar ka dawo ba, ce to ba zan sake dawowa ba, yace ai baka isa ba sai na kai ka gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, sai ce to dan Allah ka taimaka mini, zan gaya ma wani karatu mai daraja ka rabu da ni, saboda kwaɗayin Abu Huraira game da karatu ce to shikenan fara mun ji, yace to idan ka je zaka kwanta bacci ka karanta Ayatul Kursi, yace in ka karanta ta babu wani abu da zai same ka daga daren nan har gari ya waye, da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gari ya waye sai sayyidina Abu Huraira ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa gashi abinda ya ce mun, kuma ya ce mun in na karanta ta fa innahu la yazalu alayka hafizun wa la yaqrabannaka shaytanun hatta tusbiha, zaka zama babu wani shaytan da kusa da kai har gari ya waye, Nabi sallallahu alaihi wasallam yace sadaqaka gaskiya ya gaya maka wa huwa kadhub amma ta shi makaryaci ne sannan yace mishi ya abu huraira ka san da wa kake hulɗa tsawon kwanaki ko yace ban sani ba yace wallahi wani shedani ne cikin shedani wani takaddarin shedani ne cikin shedani zaka sai ya zama ayatul kursi tana daga cikin addu'o'i da ake karantawa idan an zo bacci kamar yadda yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya validating karatun da yace mishi idza akhadta matja'aka in ka zo kwanciya wurin baccinka to ka karanta ayatul kursi a akwai wani cikin sahabbai ina jin ba na manta ba shi ubayi dan ka'ab din nan ko wani cikin sahabbai na afwan abdurrahman dan auf ya kasance ya shiga gidansa yakan tsaya a dukkanin kusurwoyin gidan guda hudu a ko ina ya karanta ta a cikin ɗakin sa ya tsaya a kowace kusurwa dama da hagu gabar da yamma sai ya karanta ta sannan sai ya ji kuma ya sake karantawa a makwancin sa kaman kaga bayan ya hana zuwa kusa da makwancin sa ya hana zuwa kusa da katangar ɗakin shi bakin a cikin dabarar sa haka na ko na hadisi ya ilahu shi ma hadisi ne tabbatacce da yazo game da falalar ayatul kursi yana cikin sunan nasa'i al-kubra yana cikin shu'abul iman na al-imam al-baihaqi da wasu wurare daban-daban da annabi sallallahu alaihi wasallama yace wanda da yake karanta ayatul kursi a bayan sallar farilla to babu abin da zai hana shi shiga aljanna sai mutuwa indai zaka lazumci kowace sallah asuba azhar magriba insha Allah asar kullun an yi sallah karka dinga wannan tashi da wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ambaci cewa wannan fita da wuri da mutane suke yi shedan ne zai hana ka cin duk wani wata riba kana cikin sallah yana maka waswasi cewa udkur kaza tana assignment din nan fa yau za a karba gobe akwai lecture wannan malamin mara mutunci mai hana shiga duk zai dinga tana ma udkur kaza kana idan da sallah kuma me kun ya bakka kai tasbihi kuma sai tana maka cewa ai ka tashi ka tafi kawai akwai wata matsala ma da take jiran ka tashi ka tafi koma shagon ka ko kasuwa ka ko office ɗinka ko kuma ka je ba ka da abin yi kawai ka fita ka tsaya baka sama me kake yi to akalla dai ka samu kai azkar din nan na bayan sallah to daga cikin su in ka lazumci yin wannan addu'a ta karanta ayatul kursi to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace babu abin da zai hana ka shiga aljanna sai mutuwa Allah ka samu shiga su wannan suna daga cikin wato falalolin ayatul kursi suna da yawa amma za a takaito akan waɗannan sauran sai a je sai a karanta sannan ayatul kursi ta zo ne da bayani akan sunayen Allah da siffofinsa waɗanda Allah da kanshi ya ambata shi yasa ko da yaushe malamai suke ishara zuwa ga wannan girman nata kamar yadda hadisi suka bayyana to wannan zai kai mu zuwa ga gane ashe darussa a cikin karantar da tauhidi na al-asma'u was-sifat to darussa ne masu daraja sosai domin a cikin dukkanin ayoyin al-Qur'ani Allah ya zabi ayar ta zo da bayani akan sunayensa da siffofi ya ba ta daraja madaukakiya fiye da dukkanin sauran ayoyi akwai ayoyin da suka zo da bayani akan shari'a bayani akan hukunce-hukunce bayani akan tarihin annabawa bayani akan labaran lahira bayani akan tsoratarwa game da munanan laifuffuka hani game da barna tigga sanan burjik shiga da alqur'ani amma ita wannan ayata ta samu wannan matsayi kenan kaga tafi ayoyin da suka zo da bayani akan sauran abubuwa haka kenan wannan darussan da muke a cikin tauhidul asma'i was sifat darasi ne mai muhimmanci sosai kuma yana sharhin abubuwan da suka zo ne na bayanin sunayen Allah da siffofinsa kuma mun ji cewa ayat ta zo da wannan karatun ita ce mafi daraja da aka mu ɗauki wannan karatun da muhimmanci kwarai da gaske da ire-irensa wasu daga cikin waɗanda suke da matsaloli a aƙida ko kuma wanda ba su fahimci addini ba suna ganin ɓata lokaci ne a ɗaya ana karatu akan sunayen Allah da siffofinsa to wannan a cikin tunaninsu ne amma shi a gurin Allah ba abin da ya kai haka muhimmanci domin sanin Allah hanya ce da ta sahale maka dan ka bautata mishi yadda ya dace dan ka tsira idan ka san buwayar da Allah yake da ita da fadin iliminsa da girman darajarsa da yadda yake karɓan bayinsa ya gafarta musu da irin fadin rahamarsa daidai yake muraqabar dukkanin abinda muke aikatawa kamar da zamu zo mu ji mana karatu akan siffa Allah ta ilimi ita ce ma nan gaba kada to wannan zai sa ka sakankance ka bi Allah sai ka tsira kuma dama abinda ake nema a wannan duniyan shine yadda za a yi a tsira ranar gobe alkiyama Allah ka sa muna cikin wanda za su tsira wa qawluhu wa qawlihi ta'ala da kuma fadin Allah madaukakin sarki da yake cewa wa tawakkal ala al-hayy alladhi la yamut kamar da ya ambata shine abin da ya kawo na gaba ko wa tawakkal ala al-hayy ka dogara da Allah alladhi la yamut wanda baya mutuwa mutuwa tana daga cikin sufofi lazimai ga bayi wanda kuma take abun korewa ga Allah madaukakin sarki su bayi mutuwa wata marhala ce a gare su sananniya wanda Allah zai canza musu daga wannan rayuwa ta duniya zuwa rayuwar barzakhu daga nan kuma zuwa gamuwa da Allah a ranar alkiyama shi kuma Allah madaukakin sarki alhayyu ne rayayye ne alladhi la yamutu wanda mutuwa ba ta riskarsa to kafin lokaci ya kure ina ga bari mu duba tambayoyin da aka yi a ran nan an yi tambayoyi daga cikinsu akwai wanda ya ce hadisin da ke magana akan yin azumi uku a kowane wata yaya ake yin azumi shi mutum zai iya yin ɗaya a kowane goma wato ɗaya a goma ta farko ɗaya a goma ta tsakiya ɗaya a goma ta ƙarshe to ta babin halarci zai iya yin haka amma dai idan aka hara da hadisan mabambanta ba haka hadisan suke nufi ba shi zaga ga Imam al-Bukhari da ya kawo wannan hadisi hadisin Abu Huraira ne yayi da yake cewa ausani khalili babban masoyina ya mun wasiya akan abubuwa daga cikin su ya ambaci sallar wutri kafin ya bacci ya kuma ya ce wa ana asuma thalathatan min kulli shahr thalatha ayyam min kulli shahr ne azumin kwanaki uku a kowane wata to Imam al-Bukhari da yake tashi kawo wannan hadisin daga babin da yayi masa zaka fahimci abin da yake nufi sai magana akan babu siyami ayyamil bidi babin bayani akan azumin kwanakin hasken wata kuma sai kawo wannan hadisi kaga hadisin bai ce karara ayi azumi 13 14 15 ba yace ne azumi uku kawai a wata sai kawo wannan hadisi sannan akwai kuma riwaya da ta fito karara a cikin musnad Imam Ahmad ibn Hanbal da littafin Sunan Nasa'i da ya ambaci karara cewa a dinga yin azumin kwanaki uku na hasken wata to idan mutum ya samu damar yin sa wannan kwanaki na hasken wata 13 14 15 to yafi falala in bai samu ba yayi a wasu kwanaki daban babu laifi abinda yake so dai din ka dinga yin azumin saboda falalar da ke cikin sa wallahu a'lam wannan kuma yake cewa mai hukuncin kasuwancin easy buy da ake siyan waya ko da yadi da sauransu Larabawa suna ce mishi albay'u bitaqsit albay'u bitaqsit easy buy bai da bambanci da ka sai fili ka biya rabi daga baya ka sake biya ko ka sai mota ka biya rabi daga baya ka sake biya ko ka zo auren mata ka biya rabin sadaki daga baya ka cika duka ɗaya ne duka easy ne ko abinda aka haramta a ciki shine ya zama akwai riba in za a fara cinikin ya zama akwai fixed price na abinda za ka siya wannan waya naira 300 ne kudinta to shikenan 300 zan dinga biyan 50,000 duk wata in biya wata shida khalas ko da a ce in wani ya zo siya yanzu za a sai mishi 250 to ba ruwanka da wannan ba ruwanka da farashin wanda zai siya a tego domin kuna iya siya a tego din ma farashin kai bambanta kai a dokiyancinka wancan kuma yayi ciniki ba dokiyancin shi ba is very possible abinda aka haramta shine a sa wani sharadi cewa idan baka biya rana kaza ba za a ƙara idan baka biya bayan kwanaki kaza ba za a ƙara percentage kaza to wannan ya zama riba to wannan shine ya haramta kamar sauran riba wallahu a'lam wannan kuma yace mai hukuncin wanda idan za su roki wani abu a gurin mutum sai su amfani da lafazin dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan lafazin cewa dan manzon Allah ko dan Allah dan annabi malamai sun maganganu da yawa akan sa yana iya zuwa da ɗayan ma'ana biyu ko dai abin nan isti'tafan isti'tafan a ba wai dan tunanin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine yuqsadu bihil hajat da sunan sa ake biyan bukatu ba to wannan mafi saukin sa kenan ko mafi malamai suna ganin makruhi ne da haka in kuma wanda yayi da nufin yana gabatar da bukatar sa zuwa ga dan uwan sa da tanin cewa sanya sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ita ce hanya da shari'a ta tabbatar da nema to wannan babban laifi ne domin abinda Qur'ani ya tabbatar shine wataqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham ku ji tsoron Allah wanda kuke roƙon junanku da shi wanda kuke cewa ayi muku don shi mutane abinda ke faruwa da su suna ganin girman manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ne kuma da gaske ne manzo Allah mai girma ne babu wani mai girma kamar sa amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana a dinga zugugunta shi a wuce matsayin da Allah ya bashi kamar da yake cewa la tatruni kama atratin nasara ibn maryam kar ku dinga zugugunta ni kamar yanda nasara suka yi ta zuga isa dan maryam har suka dauki sifofin Allah suka bashi to wannan abin hani ne ga musulmai da haka a cikin girman manzo Allah sallallahu alaihi wasallama akwai kuma bin dokar da ya kafa maka kar ka je garin kana so kai wani abu daban kuma ka taka dokar da ya kafa to shi yana irin waɗannan zantuka wallahu alam wanda bakin shi ya saba da irin wannan lafazin to sai kokari ya saba wa bakin shi ya bari idan kai sai ka saba bakinka dan ka daina wannan kuma yace me ya sharadin hada sallar magriba da isha lokacin damuna wannan ya daga cikin masail da kullun suke jujuyowa kuma su zama lokaci a ta rikici farko ya kamata mu sani cewa ita sallah kowace tana da lokacin ta kuma yin ta a lokacin ta shine asali kamar da Allah yake cewa inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta wannan shine al-asl saboda haka idan ma aka zo ana so a hada sallah sai aka yi sabani shin ya cancanta hada ko bai cancanta ba to abin da yafi sai a koma ga asali sai ayi wanda lokacin ta ne a baddaya har lokacin ta ita ana hada sallah ko dai dan uzurin tafiya ko dan uzurin rashin lafiya ko dan uzurin ruwan sama din ruwan sama ko tabo sharadin ruwan sama ya zama da gaske ne ruwa ne wanda ya hana zirga zirga kuma wanda ake yin shi a lokacin sallah kamar yadda suke cewa allazi yabullu thauba wa yuqifu sa'aya wanda yake jika tufafi kuma ya hana kai komo dole kowa ya nemi wurin fakewa irin wannan shine idan na cikin masallaci sai su kira ala salu fil rihal su yi sallolin su magriba da isha a mazhabin al-imam Ahmad ibn Hanbal ana iya yi ko azhar da la'asar amma a mazhabin malikiya ba su yarda da hada sallah azhar da la'asar duk yadda ake ruwa malikiya ba hada azhar da la'asar sai dai magriba da isha sharadin na farko kenan ya zama ruwa ne da gaske mai suna ruwa mamako wanda da ka shiga za ka jike amma irin wannan yayyafi da ake yi ko dan sama-sama irin ruwan da baya jika tufafi ko mutane ba su tattara kayan kasuwancinsu ko suka fasa yawace a wacensu ba to wannan ba a hada sallah sannan ko kuma tabo da duhu an riga an gama ruwan to akwai tabo da caɓi da zai ba mutane wahala dawa masallaci ko akwai duhu wanda yake zai tsorata mutane ko su kasa fitowa daga gidajensu to wannan ma babu laifi a hada galibi mutane sun dauka hada sallah right din su ne privilege ne ko saboda kan ma ba hada ba liman ya shiga magana za a je a yi ta mushi habaici a status ko a zo ana ko a mukabalance shi ma to ba daidai bane liman shi yake da warranty ne yace za a da sallah ko ba za a hada ba idan yi disadin ba za a hada ba dole kowa ya hakura ka'ida kenan kar ku koma gefe ku ce za ku yi taku ko kuma kamar yadda wani malamin mu yake faɗa wai a yi hawan feda mun san me hawan feda hada sallah a yi magariba a nan central mosque sai ka ji gaya can a geography ana yin isha sai ka ruga da gudu ka je ka yi isha hawan feda kenan babu wannan a cikin siyaki hada sallah saboda haka jama'a mu dinga zama masu hakuri dan limaman mu suka ga bai dace a hada ba mu hakura sannan nan kullum muna yi ta ko ba za mu taba bari ba sai mu mutu ko abu rabbaka ta yaje yakin a karana daya ai ta rigima da kai a dinga hakuri dan liman ya ki hadawa ko kuma yana ganin hadawan sharadin bai cika ba sai ai hakuri idan aka je ruwa ya hana a dawo shikenan sai ai a gida duk daya ne amma kana ganin kamar kai asarar abin nan sannan malamai suna tsoratawa game da a hada sallah ko mutane su ci gaba da harkokin duniya akwai malaman da suke ganin ma idan haka ta faru to idan lokacin isha yi sai a dawo ayi isha sai an rama ta a hada kawai kuma ku tafi social center da wurare ku ta harkokin ku ba ku tafi hostel kun kwanta ba to ba hadin da yi ba ana nan za a saki kiran isha a zo ayi saboda ka idan shar'i ya cika idan liman ya ga sharadin ya cika ya hada to shikenan to ranan an ci bonus ko sai a gode Allah idan bai hada ba dama an saba yin sallah kullum a zo ayi sallah a zauna lafiya wallahu a'lam akwai ash-sheikh mashhur Hassan Ali Salman yana da littafi babba haka mujalladi babba da yayi akan qadiyar hada sallah din nan akwai ba buhuth masu yawa a fiqhu hada sallah sunan shi kenan fiqhul jam'i baina salatayn fiqhun hada salloli guda biyu yan wadalmai ilimi su nemi littafin su karanta za ka ga cewa abin ya wuce yadda muke dauka kawai ayi rigima ko kuma a samu wani mai tsaurin ido kawai ce shi bari ya shiga ayi koli man yaki wannan duka ba daidai bane wallahu a'lam ina ganin bari mu saurara anan ko lokacin ma ya kure da mu sai Allah ya kai mu darasi na gaba sai mu tashi a farkon inda yake fadin cewa wa qawluhu huwal awwalu wal akhiru والظاهر والباطن وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك اللهم وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته